Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 18 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
To Ibrahim, bukatar tsagaita bude wuta a Gaza don samun damar shigar da kayayyakin agajin jinkai a yau ya dau wani salo da ake sa ran zai haifar da dami ido, yayin da sakataren tsaron Amurka ya isa Isra'ila don ganawa da Prime Minister kasar kan bukatar kare fararen hula. Ukraine ta ce ta kakkabo jirage mara matuka biyar da Russia ta kai mata hari da su, yayin da wani bangaren kuma ake sa ran fitar da tsarin tattaunawar shigar da Ukraine cikin kawancen kungiyar Turai da dama. Hukumomin sannan kuma hukumomin Pakistan sun katse internet a tsakiyar wani gangami da jam'iyyar adawa ta kaddamar ta kafar internet.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa yayin da shekarar bana ke shudewa, ɗan Najeriya na bayyana yadda suka ji bana da kuma yadda suke fatan ji baɗi. Idan mun kada Niger kuma za a ji yadda gwamnatin kasar da haɗin gwiwar wata kungiya ke jinyar yara masu fama da cutar lankwasar kafa. Za kuma a ji wata hira kan makomar hukumar kwastam ta Najeriya. Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Babangida Jibrin ke gabatarwa. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya mai karantowa Aisha Mu'azu. Yayu kwamitin tsaron Majalisar Dinkin Duniya ta kada ƙuri'a a yau Litini game da batun tsagaita bude wuta a zirin Gaza, yayin da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyara Isra'ila don ganawa da hukumominta da zimmar tsara matakinta na gaba a yakinta da Hamas. Austin ya wallafa a kafar X, wanda a baya aka santa da Twitter, bayan saukarsa a Isra'ila, inda zai gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ministan tsaron kasar Yoav Gallant da zimmar jaddada goyon bayan Amurka ga Isra'ila da kuma batun ba da damar shigar da kayayyakin agaji zuwa Gaza. Daftarin matsayar Majalisar Tsaron, wanda aka raba wasu kafafen yada labarai da dama, ya jaddada bukatar gaggauta tsagaita bude wuta da zai ci gaba da bada dama babu kakkautawa a ci gaba da shigar da kayayyakin agaji zuwa Gaza. An yi ta shigar da kayayyakin agaji cikin manyan motoci zuwa Gaza. Sannan cikin makon da ya gabata, Isra'ila ta sake bude wata mashiga da zai wato sai dai kuma Majalisar Dinkin Duniya mai wato kungiyar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da al'amuran jinkai ta ce manyan motoci 121 da suka kai kaya Gaza a ranar Asabar sun gaza motoci 500 da suka saba kai kayayyakin agaji Gaza a duk kuni kafin yakin. Sojojin Ukraine sun fada a yau Litinin cewa sun kakkabo jirage mara matuka biyar da Russia ta yi yunkurin kai mata hari da su cikin dare. Dakarun sojin saman Ukraine sun ce sun kakkabo jirage mara matukan a sassa daban-daban na kasar da suka hada da yankunan Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Vinnytsia da Helsinki. Ba a samu rahoton rutsawa da wani ko kuma lalacewar wani abu ba da tarkacen jiragen yayi. An sa ana sa ran cewa Ukraine da kungiyar EU za su yi nazari akan ci gaban da Ukraine wato Kyiv ta samu wajen daidaita dokokinta da tare da na tarayyar Turai, wanda zai baiwa EU damar fitar da tsarin da za ta yi dogaro da su wajen tattaunawar shigar da Kyiv kawancen kasashen da ake sa ran wato zai yi baɗi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya shaida a cikin jawabinsa a duk wuni da ya saba gabatarwa da daddare a jiya Lahadi. A yau Litinin ne ake sa ran cewa shugaban kafar yada labaran nan mai goyon bayan tsarin demokradiyya na Hong Kong Jimmy Lai zai bayyana gaban kotu bisa tuhumarsa da ake yi da yiwa tsaron kasa zagon kasa, lamarin da zai kai ga yanke mishi hukuncin daurin rai a gidan kaso, yayin da Amurka da Burtaniya suka buƙaci a sake shi. Ana tuhumar Lai, mai shekaru 76 a duniya, da hada baki da dakarun kasashen waje karkashin wata dokar da Beijing ta sanya a 2020.
To an jima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda a yayin da shekarar ke shudewa ƴan ƙasa suka shiga fadin irin yadda suka ji bana da kuma yadda suke fatan ji a shekara mai shigowa. Harun Dauda, gare ka.
Yayin da wannan shekara na 2023 ke adabo da kuma shekara na 2024 ke maraba, muddin muhimman amurar suka dinga faruwa a fadin Najeriya baki daya da kuma irin abubuwan da ƴan Najeriya ke fatan ganin shekara mai zuwa. Ranar 25 ga watan Fabrairu wannan shekara ne na 2023 a gudanar sabon zaben shugaban ƙasa, shugaba Bola Ahmed Tinubu da mataimakin sa ta Kashin Shatima wanda kuma kasance mataimakin na 15. Ranar 23 ga watan Maris ne kuma a gudanar zaben kuma ni 28 a tsarin Najeriya cikin 36 da ake da shi a kasar. Ranar 11 ga watan Nuwamban 2023 ne kuma a gudanar da zaɓuɓɓukan gwamnoni guda uku a tsarin Najeriya, wannan suka haɗa da jihar Kogi, Bayelsa da kuma Imo, wanda sanadiyar hukunce-hukuncen kusur kasar ya kawo bambanci wajen gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka da ma wasu gwamnoni na daban. Ranar 29 ga watan Mayu wannan shekara ne na 2023 aka rantsar da sabon shugaban kasar, wato shugaba Bola Ahmed Tinubu, wanda ranar ne kuma ya bayyana cire tallafin man fetur a kasar. A cikin wannan shekara na 2023 mai karewa ne dai shugaba Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma shi ne shugaban ECOWAS, yanayin sabbin ministocin Najeriya da ma koran manyan hafsoshin sojojin tsaron kasar da kuma naɗin wasu sabbi, haɗa da inspector general ɗin ƴan sandan kasar da kuma koran gwamnan babban bankin Najeriya, wato Dr. Godwin Emefiele, da ma kame shi da kuma shugaban nan na EFCC Abdulrashid Bawa, wanda aka ba da belin shi daga bisani. Najeriya dai ta fama da matsaloli daban-daban a wannan shekara, haɗa da matsalolin rashin tsaro da na tashin farashin man fetur da na ƙarancin abinci da na garkuwa da mutane da na ƙarancin naira da kuma ci gaba irin hare-hare da ake kaiwa kan jama'a da ma na fala'in gobara da ma warwasan abincin tallafi da wasu matasa suka yi a wasu jihohi da wasu harare da aka kaiwa jirgin ƙasa da ma faɗuwar jirgin sama mai saukan angulu a wasu jihohi da matsalan faɗace-faɗace tsakanin manoma da makiyaya a wasu sassan ƙasa da matsalar fyaɗe da kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da ma dai faruwar wasu alamuna wanda ido baya iya gani sai dai kawai aji a jika. Hakan ya sa muryar Amurka ta tambayi wasu ƴan Najeriya game da sauyin da suke fatan gani a wannan shekara mai kamawa, wato na 2024, ga kuma abinda wasu suke cewa.
Alhamdulillah, sabon shekara ya kusa na Turawa. Abinda muke neman gwamnati ta yi shine a inganta tsaro, a samar da wutar lantarki isasshe, kuma a samu ma matasa abu.
An ce har yanzu ana biyan kuɗin tallafin mai fetur kuma gwamnatin tarayya bata fito ta karyata ba. Mu dai abinda muke so da gwamnatin nan, tunda sun ce gwamnatin nan na talakawa ne, ya kamata su zo su nuna talaka jin kai, saboda talaka yana cikin wani hali. Da ana siyan mai fetur 200 yanzu 700, saboda haka ba kowa bane yake da halin siyan wannan man fetur din, saboda man fetur din nan ya kawo hawa-hawan farashin komai da komai.
To abinda muke so gwamnati ta mai da hankali akan in Allah ya kai mu a shekaran da zamu shiga nan gaba, da dan kwanaki kadan ne ya rage ai. So abinda muke so kaga babu abin da ya damu talaka yanzu kamar tsadar rayuwa. Ita tsadar rayuwa tana sa kome ya zama abin da ba ya tsammani ba, sannan yana sa magidanci da ma wanda ba magidanci ba, da wanda yake da aikin yi da wanda bai da aikin yi, yana sa su damuwa sosai sosai, saboda shine yanzu abin da yafi mana muhimmanci. A yanzu dai abin da ya kamata gwamnati ta mai da hankali ita kuma tana ga kamar ta dauke kanta, amma yanzu shine abin da yake muhimmanci.
A zahirin gaskiya ba ma so abubuwan da ya faru a wannan shekaran ya sake maimaita kanshi a shekaran mai zuwa.
Wasu daga cikin ƴan Najeriya kenan ke bayyana fatan su kamar sauyin da suke neman ganin cewa an samu a wannan shekara na 2024 mai kamawa. Haruna Dauda, Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Gaida da mutane, ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Aisha da cigaban labaran duniya.
To Ibrahim, hukumomi a Pakistan sun katse yanar sadarwa a wannan wani wato na wucin gadi, sannan sun rufe wasu manyan kafafun sada zumunta a jiya Lahadi a tsakiyar wani gangami da jam'iyyar tsohon firaministan kasar da ke tsare a gidan Kaso Imran Khan ta shirya. Jam'iyyar Pakistan ta Tahrikul Insaf ko kuma PTI a takaice ta ce ta dau matakin dakile kafafun sadarwar ne a matsayin martani kan kamin yan jam'iyyar ta da gwamnatin kasar ta kaddamar da kuma batutuwan da suka shafi haramta taron gangamin zabe. NetBlocks, wani kamfani mai zaman kansa mai bibiyar lamuran rajin yanci a kafafun internet a duniya, tabbatar da tsaro ta kafafun internet da shugabanci na gari ya tabbatar da katse internet a Pakistan bisa wata kuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da aka gudanar. Zuwa yanzu kan ne dan siyasar da yafi samun farin jinin jama'a, sannan jam'iyyar sa ce ke kan gaba a fagen siyasa.
To gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kamar yadda aka ji, a jamhuriyar Niger, gwamnatin kasar tare da haɗin gwiwar kungiyar Hope Walk ta ƙasa da ƙasa sun fara gudanar da aikin gyarar kafa ga yara da ke fama da cutar lankwasar kafa da ake kira clubfoot a turanci. A duk shekara dai yara kimanin 800 ne masu fama da wannan lalura da ake taimakawa a kasar ta Niger. Yusuf Abdullahi na dauke da rahoto daga Yamai.
A nan muna a babbar asibitin yankin Maradi da ke kudu maso gabashin jamhuriyar Nijar. Waɗannan yaran suna fama ne da lalurar lankwashewar kafa ko kuma tafin kafa da ke hana su tafiya kamar yadda ya kamata. Wannan asibitin na karɓar akalla yara 20 da ke fama da wannan lalurar a kowace rana. Dr. Ilyasu Haruna shi ne likitan da ke kula da yaran da ke fama da wannan lalurar.
Bincike ya nuna kamar cikin idan mace 1,000 sun haihu, a ciki ana samu akalla yaro 2 wanda za a samu da lankwasassun kafa. Kuma bincike ya nuna cewa idan kamar cikin gida an samu wani mai lankwasassun kafa ko kakan mutum ne ko bafin mutum ne, to akasari cikin gidan nan sai an samu lankwasassun kafa.
Da yawa dai daga cikin al'ummar Nishar na kallon wannan lalurar ta lankwashewar kafa ko kuma tafin kafa a matsayin lalurar da ke da nasaba da iskokai. Sai dai sannu a hankali al'umma ta fara dawowa daga rakiyar wannan tunanin.
Ta a ce mine ni dai ko ina ban kashe ga Allah na dogara. Sai yanzu dai da wanga abu ya samu.
Gaskiya mutane da yawa suna iya kwatanta abin da haka. Sukan iya cewa ko iska ne. Amma kuma mafi yawanci waɗanda suka san kan abin suna ganin ai larura ne na cewar wanda in ya faru da kai ko wani irin larura akwai magani shi.
Likitoci masu kula da sake farfado wasu sassan jikin dan adam da suka daina aiki da kuma ke gudanar da wannan aikin za su dauki lokaci mai tsawo suna kula da yaran da suka yi wa aikin na gyaran kafa ko kuma tafin kafa har sai bayan sun lura yaran sun fara tafiya kamar yadda ya kamata.
Akwai bambanci da ruka a gune birkice suke haka, amma yanzu ga saman ga sun fara tasowa haka daidai.
Gwamnatin Nijar tare da taimakon wata kungiya ta ƙasa da ƙasa da ke tallafa wa ƙasashe masu tasowa a fannin kiwon lafiya da ake kira Hope Works su ne suka ɗauki nauyin gudanar da wannan aikin na gyaran kafa, hada kuma da kamfen faɗakar da al'umma mahimmancin ceto yaran da ke fama da wannan lalurar.
Akwai waɗansu ne ma in sun zo lokacin su ce abinda Allah ya yi ɗan adam bai gyara shi. To muna kwatanta mu cewa akwai abinda hikima wadda Ubangiji Allah ya ba ɗan adam. Taurin wannan hikima kuma da Ubangiji ba dan Adam ta taimakon Allah ana taimaka ma yara domin su warke. Lalle akwai masu cewa wannan aljani ne ko shahi ne ko dai wani menene haka, duka muna nuna musu ba wannan bane.
Akalla dai yara 800 ne ake gyarawa kafafunsu a duk shekara a wannan babbar asibitin na yankin Maradi kuma kyauta. Yusuf Abdullahi ta Sker VOA daga Niamey, jamhuriyar Niger.
To gaida Yusuf, idan an tuna kwanan nan babban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kwastam ta Najeriya Alhaji Abdullahi Aliyu Maiwada ya zo nan Amurka wani kos inda ya ziyarci sashin Hausa inda muka yi hira da shi kan batutuwa da dama da suka shafi hukumar ta kwastam. A ci gaba da hirar, na tambaye shi kan batun adalci da sassauci da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa a wannan hukuma. Na fara da batun wato tsauraran koko tsauraran manufofi kamar fa'idar hana wasu kayan abinci shigowa Najeriya irin shinkafa da dai sauransu, sai ya ce.
To wai shinkafa ita kadai ce abinci da ake ci? Ba a cin dawa, ba a cin masara, ba a cin gero. Ai ba shinkafa kadai bace ba. Saboda haka muna nomawa kuma muna son wata rana za mu noma har mu fita da ita waje.
To wasu kuma na cewa hukumar ku ta custom na ɗaya daga cikin hukumomin da sai dan wani da wani yake samun aiki a wajen saboda wai in kana aiki a wajen za ka yi saurin zama attajiri da sauransu.
Subhanallah.
Kana ganin kamata yi ku dau matakan da za su kawar da wannan zaton tsakanin 'yan Najeriya.
To bari in baka wani labari mai daɗi. A lokacin da wancan babban controller general customs yake mulki Colonel Hamid Ali retired kafin zuwan sabon controller general wanda shi ma ya ce zai daura akan abin da aka yi. Abin da ya faru shine yayi amfani da wani babu bana jin da kwai hukuma a Najeriya da ta irin abin da muka yi. Mu ne muka dauki ƴaƴan talaka wanda baka san kowa ba, baka san baka zo da kowa ba, ba wanda ka san aka dauke ka aiki. Mutum hudu muka dauka a kowace local government a Najeriya. A cikin wannan local government inda muke su gaba daya, kowanne local government an dauki mutum hudu. Na daya wanda yake da degree na jami'a ko HND an dauke shi da one star. Sannan an dauki inspector, assistant inspector guda wanda ya shiga da NCU ko diploma
ba tare da wani ya mai.
Za ka yi jarabawa ne idan kuka yi jarabawa ka ci. Idan ka ci wannan jarabawar sannan za a zo za a kira ku screening wanda ya na daya a cikin jaraban shi ake dauka a ba aikin. Haka aka ba kowane mutum da a kowane local government a Najeriya. Ka je da mu mun je an kira mu a hukuma ta federal character ta kira mu kai masa bayanin ga yanda muka yi. Kuma mu ne a screening mu za mu ce kowane commissioner na federal character da ke Najeriya ya zo ya zauna zai ga ya faɗi ga 'yan garin ku ga wanda aka ce 'yan garin ku in ma sun yi ƙarya sun ce su ba 'yan garin bane ba 'yan garin ne suka amfani shi ka ce to ba 'yan garin mu bane ba a canza maka mutum hurhudu kuma ba za ka san kowa ba haka muka dauke su kuma kwanan nan suka fito yanzu su ne suke aiki
to kai maganar Hamid Ali wannan isa na tuna da abubuwan da ake ta faɗi lokacin da yake jagorantar wannan hukuma cewa yana da tsatsauran ra'ayin abubuwa bai bari a dan samu dan abun arziki da sauransu kana ganin za ku iya ci gaba da tsare-tsaren shi Hamid Ali a wannan hukuma ta ku ta custom da ake ganin kamar ana dan daga muku kafa da sauransu kamar yadda in faɗa dazu
da na tashi a farkon magana na gaya ma wannan sabon shugaba ya ce zai yi consolidating that is zai dora akan inda wanda ya tsaya zaka duba ba komai bane mutum yake dan adam ne ba zai 100% ba so amma duk abin da ya san me kyau ne zai dora akai kuma ya fara dorawa akai nan misali yanzu harka na kimiyya da fasaha abubuwan da muke so ya zamanto an rage ba mu'amala tsakanin mutane da custom saboda a rage wannan abin da ake kira corruption watakan ya sunan corruption da Hausa cin hanci da rashawa duka shi yasa ake son a kawo automation aikin mu na custom so ya dora akan wannan
an bullo da wani sabon salo na yaki da cin hanci da rashawa a hukumar custom kenan kana iya faɗin haka kai tsaye
ai shi yasa nace maka dorawa akai in ka ce ya yaki da duk abin da ma ba shi da kyau da zamba cikin aminci da yaki da mutanen da su shigo mana gurbatata abubuwa masu son su shigo mana da kwayoyi
to babban jami'in hulɗa da jama'a na hukumar custom ta Najeriya kenan Alhaji Abdullahi Aliyu mai wada a hirar mu kan hukumar custom ta Najeriya din yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dajewa
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam kamar da muka shaida muku a makon da ya gabata kasancewar shekara ta zo karshe zamu yi bitan wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar mu a wannan fili na ilimi garkuwar dan adam a shekara mai karewa ne dai muka yi hira da wata tsohon ministan ilimi kuma yanzu haka 'yan majalisar wakilai daga jihar Gombe Hajiya Aishatu Dukku wanda ta yi bayani game da wani kuduri na tabbatar da kafa wata hukuma da za ta kula da dalibai da ke gudanar da almajiranci a kasar da nufin inganta shi kamar yadda za ku ji daga bakin ta kamar haka.
To mun sami kamar yadda nace wayanda suka goye baya akan a lalle a kafa wannan hukuma a sunba da dalilan su mun samu kuma wayanda suka ce ba sa su kamar kungiyar Kristoci ta Najeriya ta ce wannan hukuma zai zamanto ya zamanto bangaren addinin Islama ne saboda haka ba ta goyon bayan wannan kafa wannan hukuma domin an ce almajirai to almajirai kuma ana nufin ƴaƴan musu to amma an samu wanda suka bada amsa akan cewa in an kafa wannan hukuma ba ta yaran musulmai bane kadai tunda an ce za ta kula da yaran da ba sa makaranta ma an yi kokarin don a wayar da kan wa'inda suka zo taro domin su gane cewa wannan hukuma an ce ta almajirai ce da kuma yaran da ba sa makaranta muna so a fahimci kudirin ba na bangaranci bane ko kuma na lalle kalmar almajiri almajiri lalle addini kuma kowa ya san cewa dalibi da ake cewa almajiri karatu yake to amma ita gwamnati bata san da wannan karatun da yaro yake ba domin yanzu ina baka misali kamar yanzu in na gama secondary zan je makarantar theology ko zan je makarantar babu zan fito da ko certificate ko diploma amma shi wanda yayi karatu almajirci har ya kure ba a bashi komai certificate bai da certificate sai a ce ma shi wai bai karatu ba to kaga kuma ilimi ne wanda kamar yadda nake shekaru aru aka dogara da ilimin kuma har yanzu ana amfana daga wannan ilimin saboda manya-manyan malamanmu da kuma manya-manyan masu rubutu suna nan wanda suka rubuta littattafai da ake amfani da su to muka ga ta yaya za a ce wannan a ilimi na almajirci bai da amfani ko a ce ba a san da shi ba
to haka kuma a shekara mai karewa ne muka kawo muku tattaunawa da abokin aiki na Sharfil Hashim kuma yayi da wani malamin turanci da ya je kasar Amurka domin sanin makaman aiki daga Jami'ar Alƙalam da ke jihar Katsina shi ma ba tare da na ja ku da nisa ba ga dai malamin kamar da muka hira da shi a wancan lokaci
to masha Allah kamar yadda na gabatar da sunana a farko nace sunana Hamisa Haruna ni haifaffen dan Kano ne sannan kuma nayi rayuwa ta da karatu na gaba daya a Kano nayi karatun digiri na farko da digiri na biyu a Bayero University Kano wanda na karanci English anan wannan Department of English kenan
wato turanci kenan
wato yaran turanci kwarai da gaske
to menene ya kawo ka Amurka a halin yanzu
to babban abin da ya kawo ni wannan ƙasa ta Amerika shine mun zo gabatar da wani taro na ƙara juna sani wanda ma'ana ita zan ce kenan Department of State
ma'aikatan harkokin wajen Amerika
ma'aikatan harkokin waje na Amerika su suka dauki nauyin wannan program din tare da FHI 360 a matsayina na malamin turanci na dade ina gabatar da shirye-shirye na taimakawa ƴan uwan mu malamai na turanci kamar yadda muka sani Nigeria ko Africa generally muna fama da matsaloli na yadda za a koyi da shi kansa yaran turancin samun dama da nayi na halartar wani program ko in ce wani course wanda University of Maryland Baltimore County anan America kenan ta bani karkashin US embassy dake Abuja so na samu damar yin karatu na wata shida a karkashin wannan program din wanda ta internet muka yi shi yana daya daga cikin kalubalen da muke fama da su a Nigeria mutane da yawa in kace kana karatu ta internet za su dauka kamar kawai wasa kake ko shirin
ba karatu so ba malami a zahiri yana koyar da kai
so amma nagode wa Allah zamu iya cewa COVID-19 ta zo da abubuwa da wani challenges ma'ala na tasgaro sannan kuma at the same time ta fadakar da mu ta bude idanun mu akan cewa karatu ba lalle sai kai shi a face to face ba ma'ana ba
sai ajin karatu ba kana daki kamar indai kana da wannan yanar gizon zaka iya shiga kai karatu malami ya koyar da kai
so zamu iya cewa gaba ɗaya duniya ta zamanto kamar wani karamin village ne ko in ce wani dan kauri ne yau karamin wuri ne wanda duk inda kake a duniya zaka iya yin wannan karatu so kuma wannan daman na samu da taimakon ita ma'ana embassy ta America wacce take a Abuja suka bani wannan daman na yi wata shida ina wannan karatun.
To Malam Hamisu, ka san dai cewar a Najeriya akwai matsala da yawa musamman idan aka ce bangaren arewa ga matasa.
Gaskiya ne.
Wani lokaci zaka iya kallon rubutun su na turanci ko kuma ka saurare su na yin turanci sai ka ji akwai kurakurai da yawa. Me yake janyo haka a yanzu haka? Rashin ilimi ne ko kuma rashin dagewa a koya musu ne a tabbatar da cewar sun koya?
Da farko zan iya daukar matsalar daga bangaren mu kanmu masu koya, saboda kamar yadda na faɗa yanzu da zuwan internet, ma'ana yanar gizo, duka abubuwa sun zo da sauki. Akwai manhajoji da yawa waɗanda mutum zai iya amfani da su domin ya koyi yaren turanci. Hasali ma yanzu idan ka shiga misali kafofin sadarwa da muke amfani da su kamar su Facebook, kamar su WhatsApp, kamar su Twitter, da yawan su akwai groups waɗanda zaka iya shiga ka amfana da su kuma ka koyi turanci kana daga cikin ɗaki, baka da buƙatar sai ka je waje, amma sun samu dama sun yi karatu ta internet.
To masu aro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin da kuma daidaita shi. Julie Leather Gresham naku Babangida Spring ke cewa huta lafiya sai wani makon.
Kan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi.
To a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Baba Gana AA Dogo Zirmi a jihar Zamfara, Najeriya. Yace yau mako ɗaya cif kenan da yin garkuwa da dimbin al'ummar garin Zirmi kawo yanzu suna daji tsari. Amma har yanzu gwamnati da sauran 'yan siyasar ma ba su ce komai ba a kan lamarin domin kwantarwa da iyalan waɗanda iftila'in ya shafa hankali. Amma kan tuma ƙaramar hukumar Zurmi Honorable Aminu Atiku Abubakar shi ne mai yin tashi faɗin ziyartar waɗanda abin ya shafa. Allah ka yi wa 'yan uwanmu mafita a hannun azzalamai, amen. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Hamidu Kalalabu a jihar Difa tare da Mammadu Gambo Wakaji. Suka ce salam VOA Hausa, a yau muna taya al'ummar ƙasar mu Nijar murnar cika shekara 65 da samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya albarkacin wannan sabuwar shekara, amin summa amin. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Rabu'u Nuhu na Bakka. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Sake dawowar har-haren 'yan bindiga a wasu yankunan arewacin Najeriya wani abun fargaba ne da tayar da hankali. Muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohin da matsalar tsaro ta yi tsanani su sauya salon yakar waɗannan miyagu.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa a taƙaice.
Takaitan yayu kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ta kada ƙuri'a yau Litini game da batun tsage ta bude wuta a zirin Gaza, yayin da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyara Isra'ila don ganawa da hukumominta da zimmar tsara matakinta na gaba a yakinta da Hamas. Sojojin Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa sun kakkabo jirage mara matuƙa 5 da Rasha ta yi yunkurin kai mata hari da su cikin dare. Dakarun sojin saman Ukraine sun ce sun kakkabo jirage mara matukan a sassa daban-daban na kasar da suka hada da yankunan Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Vinnytsia da Helsinki. Ba a samu rahoton ritsawa da wani ba ko kuma lalacewar wani abu sakamakon fado zubar tarkacen jiragen. A yau Litinin ne ake sa ran cewa shugaban kafar yaɗa labaran nan mai goyon bayan tsarin demokradiyya a Hong Kong Jimmy Lai zai bayyana gaban kotu bisa tuhumarsa da ake yi da yi wa tsaron ƙasa zagon ƙasa, lamarin da zai iya kai ga yanke mishi hukuncin ɗaurin rai a gidan kaso yayin da Amurka da Burtaniya suka buƙaci a sake shi. Ana tuhumar Lai mai shekaru 76 a duniya da haɗa baki da dakarun ƙasashen waje ƙarƙashin wata dokar tsaro da Beijing ta sanya a 2020. Lai shi ne mallakin kamfanin Apple Daily mai wallafa labarai da harshen Chinese, wanda yake yawan sukar Beijing kana ya bada goyon baya a zanga-zangar da ya karaɗe Hong Kong a shekarar 2019.
To masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Gresham, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Ka'almasi Garba, ke muku fata alheri. Wassalam.